من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأر خميس شدا قوتر رمضان ألف دريه دولة ثلاثين دا تقوس وشتاي دي 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 قوتا يونيو شكرا تدبو بيو دا قوم شا بقوي منا نان أشكين يدن الله دا صن سادة نفن سادة آقا جنسة دا تيمكون سا أشكين شي قبا دا تفسير سورة تترى أشكين القرآن واتو سورة التوبة. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 60 daidai, wacce ba mu kammala bayanin ta ba lokaci ya riske mu. Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya ambaci mutanen da ya dace a baiwa zakka, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi fasalin gado. Cinikayya Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauki hukunci ya yi bayani, saboda dama alaƙar Qur'ani da hadisi fuskoki ne guda uku. Akwai alaƙa wato tawkidiyya, akwai abinda Al-Qur'ani zai kawo, sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya zo ya karfafi wannan hukunci na Al-Qur'ani. Misali kaman sallah, kaman zakka, wa aqimus salata wa atuz zakka wa rka'u ma'ar raki'in, Al-Qur'ani ya kawo wannan. Sannan hadisi shi ma ya tabbatar da akwai zakka, sannan akwai sallah. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. To wannan ana kiranta alaqa tawkidiyya, wato abinda Qur'ani ya kawo shi ma hadisin ya zo ya karfafe shi. Alaqa ta biyu, akwai alaqa tafsiriyya, wato Al-Qur'ani zai kawo hukunci a dunkule, amma hadisi zai zo ya warware wannan hukunci na Al-Qur'ani wanda ya zo a dunkule. Misali kaman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi sallah a bada zakka, shin sallan nan yaya za a yi ta, a wani lokaci, sannan a bayyana za a yi ta koko a'a a asirce, sannan adadin raka'o'inta guda nawa, sannan za a yi ta ne a huta koko a'a jiddidin wal hayran har ƙarshen rayuwa. Duk Qur'ani bai yi bayanin wannan ba, amma hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ya zo ya yi bayanin irin waɗannan abubuwa. Sannan akwai alaƙa insha'iyya, abinda shi Qur'anin bai ce komai a kai ba, amma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce ta kawo wannan hukunci sabo. Misali kaman ka ga raban gado, Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya raba gado, yace in ba wane wane, sannan wane yana da kaso kaza, amma a lokacin da aka sami wane, to yanzu an mashi hajbu nuqsan, an tauye masa haƙƙinsa, yanzu maimakon ya samu kaza zai koma kaza. Misali kaman mata, idan da mutum zai rasu ya bar mata ba kowa sai ita kadai bai da da, to za a kasa dukiya gida hudu sai a bata dayan kaso hudu. Amma da lokacin da za a samu yaro, misali mutum ya rasu yana da yaro ko iya ta mace, to sakamakon samun wannan yaro ko wannan yarinya, sai yanzu uwa sai ta tashi daga kaso dayan hudu sai ta koma dayan bisa takwas. Misali Allah subhanahu wa ta'ala duka shi yayi wannan bayani. To amma a cikin kason gadon kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci duk jama'ar da za a baiwa gado, amma bai ambaci kaka ba. Kakanniya a cikin duk fasalin gado ita ba ambato ta cikin masu gado ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya shigar da kakanniya a cikin rabon gado. Shi yasa a lokacin da Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu anhu ya raba gado, akwai kakanniya da aka bari bai ba ta kaso ba, sai kace ni mai nene nawa kasan. Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu anhu ya ce law wajadna laki nasiban fi kitabillahi la atainak, inda a ce mun samu kina da rabo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala, lallai kar ki taba tantama da mun baki. Sai Mughira ibn Shu'ba yana zauna radiyallahu anhu, sai ce to amma ni kuwa na halacci wani majalisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya raba gado ya baiwa kaka ɗayan kaso shida. Sai Abu Bakr ne Siddiq radiyallahu anhu yace ama'aka ghayru, shin akwai wani shaida ban da kai? Domin ka'ida ita ce wa ashhidu zawai adlin minkum, za a samu shaidu ne guda biyu cikin maza. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada, dole a samu shaidu guda biyu maza. A don haka sai Muhammad ibn Muslima ya tashi ma ce eh ni ma da ni aka yi wannan rabo. Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhum sai ya sake ya warware wannan gado, ya sake fasali ya baiwa kakanniya ɗayan kaso shida. Abinda nake so in ce wannan ana kiranta alaqa insha'iyya, bi ma'ana Qur'ani bai ce komai akan wannan ba, amma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya sanyawa kakanniya mace ɗayan kaso shida, don haka sai ya zama sunna ga duk wani musulmin kirki a duniya. To haka kuma ainihin rabinan zaka Al-Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ɗauki gabaran ayyana mutanen da za a baiwa zakka, wane ya dace a bashi zakka, wane ma za a bashi zakka, wance ita ma za a bata zakka. Ba kowane mutum bane zai tashi yana bara a cikin masallaci, don abin zaka samu har da mutuwar zuciya. Misali ga wasu dan abu kadan ya samu mutum sai ya koma ya ta tsalle-tsalle ya ce an yi kaza an yi kaza, a'a ko da abu ya same ka na karayar arziki, misali yadda aka ce sai ma'abuta hankali cikin mutane sun tsinkayi cewa kana cikin wani hali. Saboda idan akwai talauci to ya kamata a samu qana'a, don ya tabbata a cikin Muslim rahmatullahi alayhi laysa al-ghina an kathrat al-arab, ba wai wadata bace tarin kadara. Kana da gida misali a Malali, kana da shi a unguwar Rimi, kana da shi a unguwar Dosa, ba ita bace ainihin wadata. Lakin al-ghina ghina an-nafs, wadata ita ce wajata zuci. Idan baka da komai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka qana'a ta zuciya, to kai ne mai dukiya. Amma duk in an baka kadunan nan ya zamana baka da haƙuri da qana'a, kafi kowa talauci. Shi yasa kamar da ya tabbata a cikin sahihan da wasu wurare daban-daban, wasu mutane sun zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tambaye shi ya ba su, suka sake tambaya ya ƙara, suka ce wannan abu ba zai ishe mu ba. Annabi alaihi salatu wasallam sake ɗauka ya ba su, suka sake tambaya ya ce kai ku saurara nan ku ji, wallahi inda muna da wannan abu ba za ku tambaye mu mu hana ku ba, domin duk abin da yake wurin mu abin da za mu iya mu baku ya riga ya ƙare. Amma ku sani duk mutumin da ya maida kansa mai haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala yakan taimake shi akan haƙuri, sannan mutumin da ya tsantseni ya kame kansa ya gudi duniya, to in Allah ya yarda Allah zai sanya mishi tsantseni da kuma dattaku. Amma tsalle-tsalle ka tsalla can ka tsalla nan ka maida kanka mabaraki, mutane suna cikin wani irin hali, kai ma kuma ka zo ga ka da lafiya amma ba za ka iya zuwa ka nema ba, wannan ba daidai ba ne. Musulunci bai taɓa ƙarfafawa al'ummarsa akan yin bara ba, domin ga sayyida Maryam alayha salatu wassalam a lokacin da ta haihu, idan mace ta haihu takan yi rauni saboda jini yakan dauke ta sakamakon jinin da ya zuba a cikin jikinta, domin mutum ne irin ta aka tsaga daga cikin jikinta. Amma duk da haka Allah subhanahu wataala bai ce ki tashi ki je ki bara ba, sai aka yi mata umurni wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla tusaqit alayki rutban jamniya, tashi ki girgiza ainihin wannan kututtunniyar dabinuwa, danyen dabino za su kakkabo su sauka za ki ci. Ashe inda ake bara ingantacciya ce a cikin musulunci, sayyida maryam alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wataala sai ya umurce ta, to shikenan tunda kin yi rauni yanzu ba yadda zaki tashi ki shiga gari ki ta gararan ba kina tambayan mutane. Ga annabi Musa a lokacin da zai aure alayhi salatu wassalam ba shi da sadakin da zai biya, amma wancan bawan Allah na gari yace uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayk satajiduni insha Allah min as-salihin, zan baka diyata zaka aura, amma da sharadin zan sufurce ka zaka yi min aiki na tsawon shekaru guda takwas, amma in kaga zaka ƙara guda biyu ka zame ka kyautata mani ni ya zama goma, to wannan wani taimakawa ne daga gare ka. Ni dai ba so nake in tirsasa maka ba, ba so nake in kuntata maka ba, da sannu insha Allah zaka same ni ɗaya daga cikin bayin Allah ne na gari. Ai inda misali barar ta abin ga, to sannan ka koma saman ayan ka gani. Ai lokacin da ya zo ya bar garin Misra ya gudu da imaninsa ya shiga garin Madiyana, me ya roƙi Allah, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Allah ka san ba ni da shi, ka san ina cikin bukata. To ai da kamata ya tagar ramba yana ya tambayi wannan ya can koma can ya tambayi wannan ya ce Allah zai wahin, ba annabin Allah bane, ai shi ne ya kamata ya kawo mutane sunna su gani. Amma sai koma ya daga hannu ce Allah ka sa ni aiki na yi, na guji makiyinka Fir'auna, na tsira da imani na, na bar kasar Misra, yanzu gani a Madiyana ban san kowa ba, ban rike guzurin komai ba, amma na san kana sanar da ni ya Allah subhanahu wataala. Da ya koma ga Allah kuma sai Allah ya sa mishi mafita. Don haka to waɗannan mutane guda takwas Allah subhanahu wataala ya yi bayanin su ne za a bai wa zakka, su ne suka cancanci a ba su zakka. To jiya muna kan bayanin wato ainihin mutane na takwas, sai lokaci ya riske mu, amma malam zai nanata mana ayan sai mu daura daga inda muka kwana insha Allah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
من فسر وأن آية جاء الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات كوي صدقة زكاة تنا وجباني للفقراء ga fakirai, wal masakini da masakai, wal amilina alaiha da masu aiki akan tara zakkan, dole ne a ware musu abinda za a basu ko dan kai komo koko da sunan kudin mota, wal muallafati qulubuhum da waɗanda ake rarrashin zukatansu, mun yi bayanin su gida guda hudu ne a jiya, wa fil riqabi haka kuma a cikin kudin zakka ba laifi bane a ware wani kaso domin yanta wuyayin bayi, misali a sai bayi a yanta su da kudin zakka, wannan babu laifi kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa radiyallahu anhuma, wal gharimina da kuma mutanen da bashi yayi wa yawa amma ya zanto ba ya ci bashin nan bane da garari ko gayya ba, ya dauki bashin sai jarrabawa daga Allah subhanahu wataala ta same shi, to ya halatta a cikin kudin zakka a cire a bashi domin ya biya, wa fi sabilillah haka kuma wanda ya shiga cikin hanyar Allah subhanahu wataala su ne al-ghuza, mayaka, an tura mutum wata kasa misali yayyaki domin daukaka addinin musulunci, ya halatta a cire wani abu daga cikin kudin zakka a bashi, wa ibnis sabil haka dan tafarki mutumin da tafiya ta same shi, misali ya baro kasarsa koko ya baro yankinsa ko jihatsa ya zo wurinku, to anan musulunci ya shar'anta a cikin kudin zakka matukar ya nema ana iya bashi. Faridatan min Allah, wannan wani farali ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimul hakim, Allah masani ne mai hikima ne cikin abin da ya shimfiɗa. To sai muka ɗauki gaba-gaba mun yi bayani kan fakirai su wane ne, matakai su wane ne, wane ne al'amirina alaiha masu aiki kan zakkan. Mun yi magana kan mu'allafati qulubuhum, waɗanda ake rarrashin zukatansu domin a jawo hankalinsu domin su shiga cikin musulunci. Mun yi bayaninsu. Amma kun ga a yau mu yanzu a wani ɓangaren mu ne muka koma mu'allafati qulubu, mu ne ake rarrashin zukatanmu. Domin akwai ƙauyuka waɗanda zaka je, zaka iya zuwa ka samu turawa ne ma suke zaune a wurin, su samu irinka masu kallon alƙibla, masu wanke damtse, a ba su 19 ta arziki, a yi masu tagomashi, a ce wannan aiki ba mu ne muka yi don ƙashin kanmu ba, ga wanda ya samu, in har za ka ba da gaskiya to ka zo a yi tafiyan tare da kai. Kaga mu ne yanzu muka koma ana rarrashin zukatan, maimakon mu ne za mu je mu rarrashi zukatan waɗanda ba mu ba. Ko ko a asibiti misali, akwai inda za ka je kaga an ce to duk sanda kaga misali Muhammad ko Ahmad ko Mahmud, to shi an yi masa slashing 40%, duk abin da ya shafi magani ko ko aiki wanda za a yi ma ɗaya daga cikin waɗannan mutane, to shi kashi 40 na dukiyar ya batta, ya biya kawai kuɗin magani ko ko kuɗin aiki kaso 60. Ba ana yin wannan ba? To wannan ya nuna kasawan mu ce, mu ne ya kamata mu yi wannan? Ko kuwa ɗauki abinci misali, ana bin shi asibitota daban-daban. Wannan taimako dukka mu ne ya kamata mu yi, domin akwai mutanen da zaka ga baya ga ciwo akwai rashi. Don ni na ga ka asibitota da dama, akwai shekarar da na sanya mata suka dafa abinci mai lafiyayye aka kewaya da shi wasu asibitoci. Akwai mutanen da cikin yardan Allah subhanahu wataala da suka ci abincin nan sai komatarsu ta dawo, suka yi bayani suna cewa to da Allah malam a ci gaba da irin wannan kulawa, ko da bayan sati ne mu dinga dan samun wannan, ba mamaki jikinmu in ya samu abin da yake so lafiya za ta samu. To haƙƙina ne, wajibina ne, wajibinka ne ya zanto akwai irin waɗannan abubuwa. Amma yanzu mu mun koma mu ne ake rarrashin zukatan namu domin a ja mu zuwa ga wata tafiya daban, ba daidai ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa fil riqab, haka kuma a cikin yan tawiyayen bayi, wal gharimina, sai kuma ainihin waɗanda bashi yawa yawa. To a kansu muka fara bayani jiya, sai lokaci ya riske mu. Ya tabbata a cikin Muslim rahmatullahi alayhi, hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ya ce usiba rajulun fi 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi thimari nibta'aha fa kasra daynu. Akwai wani mutum da jarrabawa ta same shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake hakaitowa. Ya zo ya sai ainihin amfanin gona, sai jarrabawa ta fada ma wannan amfanin gona, sai amfanin gonan ya kare, bashi yayi masa yawa shi wannan mutumi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi ya ce tasaddaqu alaihi, jama'a ku taimaka ma wannan mutumin mabukaci ne, bashi yayi masa yawa, ya dauki kudi yayi bashi, sannan kuma ga abin da ya siya ya salwanta, jama'a ku taimaka masa. Rawi yace fa tasaddaqa an-nasu alaihi, sai mutane suka dinga bashi sadaka, shi wancan mutum kenan, aka dinga bashi sadaka wanda bashi yayi masa yawa. Falam yablug zalika wafa'a daini, wannan abu da aka tara masa bai kai ya biya basussukan da ake bin sa ba. Malamai kuna fahimta? Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lil ghurama, ko li ghurama'i, annabi sai ya ce da masu bin bashin, sannan alayhi sallatu wassalam, khudhu ma wajadtum, ko anshi abinda kuka samu, wa laysa lakum illa zalik, ba ku da wani abu da za a kara muku sai abinda kuka samu. Kuna fahimta? Bashin taimakon da aka yi masa bai kai ya sauke wannan bashi da aka bisa ba. Annabi alayhi sallatu wassalam sai ya ce ina masu bin bashi, suka ce ga mu, ya ce to ku tashi ku yi hakuri da abinda kuka samu, abinda kuka rasa ku yi hakuri ku yafe masa. kenan zamu iya fahimtar ababe guda biyu daga cikin wannan hadisi. Abu na farko, don mutumin da bashi yayi masa yawa, to idan da a ce akwai lujnatuz zakati wal awqaf, committee na zakka da waqafi, a cikin wannan kudi ne na zakka za a cire ainihin a biya masa. Idan babu wannan misali, to ba laifi bane mu yi hadaka, ni in kawo, kai ka kawo, shi ya kawo. Misali idan ana bin shi 100 ne sai aka samu 70, to shikenan 70 sai a kakkasa ma waɗanda suke bin sa bashi kowa gwargwadon kuɗin da ya bada. Abinda ya saura sai a ce to ku yi hakuri jama'a ku yafe masa, domin koda kun ci gaba da bin sa, wannan babu hali ba ta yadda zai bada wannan kuɗi. Kun fahimta? Don haka mutumin da bashi ya masa yawa ana sauke masa. Hadisi na biyu, hadisin Qabisa bin Mukhariq al-Hilali, wanda Muslim arwayau ya rawaito rahmatullahi alayhi, qala yace tahammaltu hammalatan فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها نازوكو فيها ناتو تغبارا واني ايكي ني اكا تورا ماني ايكي ننسينا غزا نكاس يدزا نيئنبيا غاباش متانينا بيدني. فقال النبي سيتي دني صلى الله عليه وآله وسلم اقم حتى تأتينا الصدقة كذونا تارد مؤنان حسي صدقة تازومنا bima'ana zakka kenan. Kuna fahimta? Fa na'mura laka biha, sai mu yi umurni a baka abinda zaka iya zuwa ka biya kudi da shi. Summa qala, sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace ya Qabisa, ya kai Qabisa, innal mas'ala lallai roko bara la tahillu illa li ahadin talata, ba ta halatta sai ga dayan mutane guda uku. Ana fahimta malamai? Innal mas'ala lallai roko bara la tahillu illa li ahadi salata, ba ta halatta sai ga dayan mutane guda uku. Na farko, rajulun tahammala hammala, wato mutumin da ya dauki nauyi, ya dauki gabaran wani aiki. Misali ila tayu akwai marayu a kansa, tayu a'a akwai waɗanda yake taimakawa saboda tsufa ko rashin lafiya. Misali amma a cikin wannan hanya sai ya gajiya, to fa'allat lahu almas'ala hatta yusibaha thumma yumsik, ya halatta yace jama'a don Allah a karkashi na akwai marayu koko akwai tsofaffi ko kuma akwai marasu lafiya, amma da ni nake yi a lokacin da nake aiki, yanzu na rasa aiki na sakamakon an sallame ni ko kuma shekaru na sun kai in yi ritaya, don Allah jama'a ku taimaka a ci da waɗannan mutane. Amma shi na kaji abinda hadisi yace fa, idan ya samu abinda zai ci da waɗannan mutane, to ya kame daga roƙo kada ya ci gaba da wannan roƙo, kada ya maida wannan bara ainihin sana'arsa. Kuna fahimta malai? Don ba daidai bane wannan abu. Ya sa an samu abubuwa kwanaki, akwai wani mutum da ya zo layin mu can, in kaga mutumin nan kakarfa ga tsawo, idan ya rike ka babu ta yadda za ka yi ka kwaci. Lafiyayyen mutum ya tashi ya ɗaure duk wanda ke cikin masallaci da manyan kalmomi, don girman Allah a duba Allah subhanahu wa ta'ala, a so manzon Allah sallam, ku taimaka mani, matata tana kan gwiwa, an ce sai an yi scanning cikin an rasa yadda yake. Shikenan sai naga wannan kalma ta yi girma kwarai, a ce dukkan mu haka a cikin masallaci, a daure mu da irin wannan kalma, bayan wanda aka daure mu da shi wurin sa muke nema, duk a tashi mutumin nan a basa. Sai na ja shi gefe nace to malam bismillah, saboda ni ma ɗan kuɗi na ɗin kenan, a ina ne asibitin nan kace? Ya ambaci Ibrahim Tire Road, sunan wani asibiti wanda ke kan wannan wuri. Nace to ba matsala, za a je insha Allah a binciki wannan magana, idan har ya zamana abin da ka faɗa ɗin nan gaskiya ne insha Allah, dan da scanning za a yi mata in Allah ya yarda. Sai na ɗauki ƙanina na haɗa su, na ce to ku je ku hauke kena fef, ku je a duba gaskiyar wannan magana, yaya gaskiyar wannan matsala take. Suka hau confidently, kuma bai taɓa nuna kasawa ko gajiya ba, shi ma ya shiga kena fef, aka tafi aka je Ibrahim Tayron, aka je sujud, wani asibiti nan kuna jinsa sujud. Da aka tafi wannan wuri sai ya je United Ultrasound, ya tafi wannan wuri. Da aka je sai ya bar ƙanina a reception, sai ya je kamar yana magana da shi mutumin da ke kan reception. suka danyi wani menene menene kawai shikenan daga ƙarshen magana wata da ku ga ƙaima sai ya sulale ya bar shi a zaune ya bincike shi ina mutumin nan ko sama ko ƙasa kawai ya dai zo ya ɗaya pretending kamar irin yaya irin kamar ana tunda shi yana ta yana zaune ko ana scanning ne a nan ko mai ake ko irin dai wannan kai dai na nesa kaga an yi magana amma mai aka ce baka sani ba don haka sai ya ce ina zuwa kawai da ya sauka shi kenan ire-iren waɗannan suna nan da yawa cikin al'umma kuma sannan kaga cewa wai har da dattawa akwai wata dattijuwa da ta zo wannan masallaci matar nan ta zo ta haife ni ba ta fashe da kuka kaza 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 aka zo wai za a mata aiki ciwo ne ya tattaru a nan an ce aiki kusan 60,000 ne ko nawa matan nan ta samu kuɗi ya kai 30,000 ko 40,000 ana cikin wannan magana sai wani ɗalibi ya zo ce akramaka la ya fiskale da tukuna a hannunta ya faɗi kausasan maganganu ce wannan mata gashi 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 ba ke ce kika zo kamfanin mu ba wani ya zo ya ce mai gidanmu ya ce ya ɗauki nauyin ki ba mu sake ganin ki ba sannan nan ki zo ki ce kaza kaza akramaka la ƙarya ne ya anshe wannan kuɗi na ce a ta ci albarkacin shekarunta amma mu ɗin nan ba za a wulaƙanta ta a nan ba mai da mata kuɗin saboda da sunanta muka ce a bada amma in Allah ya yarda in aikinki ne za ki je inda za a so zarta ki kuma abin da ya faru ɗin kenan to duk wannan ba wani abu ya kawo shi ba buɗe wa mutane kafan roƙo da bara mun yi sallah wata rana a nan markaz markazul islam sai ga wani mutum ya zo da envelope sun fi 200 kafin ka ce mai inda ka san shaho ya rabe envelope ɗin cikin masallaci gaba ɗaya bu cikin sau-sau shikenan ya tashi koma kuma ya tsaya ya ambaci wani ƙauye ya ce jama'a assalamu alaikum wannan wuri da kuke gani kaza 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 ne a wuri kaza ana neman taimako za a gina masallaci ko maka ji wani al'amari ƙauyen da ya ambato akwai ƙanin limamin ƙauyen a wurin ka ji wani samun za'a sai to kuma shi ƙanin shekaran jiya ya baro ƙauyen ya baro ƙauyen ran juma'a da shi aka yi sallah yanzu kai rannan lan lahadi ka zo ka kasa envelope ka ce kana neman taimako sai ya ce to ku dakata tunda limamin wanshi ne uwa ɗaya uba ɗaya wuri kaza kace ni yaushe aka fara aikin ce a ba aiki ya tsuma ce to dakata ku zauna kuma kuɗi an tara kuɗi sai ya ɗauki waya ce assalamu alaikum wani kaza 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 wai shin ashe aiki kuke ne aljanu ke aiki ko mutane ita me ya faru ce to na baro ku je karan jiya juma'a ni dai ban sani ba shin a baya na ne domin baya ba ta da kadan aka tasiri wannan aiki na masallaci ya ce a yadda ka ban mu haka aiki to ga wani mutum ya zo ya ce ana gini a wannan wuri ya ce dan fa wannan ne ku kama shi dan fa wannan ne to ka san da yake al'amari akwai dattawa iyayen mu suna nan ka ce a ba za a mai komai ba sai dai abin da za a mai taimakon a anshe a sa a cikin taimakon masallaci amma da an bar shi da matasa da yayi ba mu aya zaki to al'amuran idan kana ta bin su yanzu irin waɗannan M419 ya kai ga mai lalura ta gaskiya zai zo amma wallahi sai kaga an rabu da shi ya gaza samun taimako saboda an bibiye abin an rasa akwai wani mutum da ya same ni a masallaci dattijo ne zai haife wai ko kaba gare shi ko menene wai za a yi masa aiki sai wani mutum ya ce to akramaka Allah ya hakuri zan daura maka aiki a zango da Allah ka bincike abin duk yadda ya tabbata ni na dauki nauyi 60,000 na zo a ta ka san mutumin na a cikin taro ya bace kai da kace kaba ta fito maka kana neman aiki to ka samu wanda ya dauki nauyi me kake so to sai ka fito a gaba ta amma ko sama ko kasa wannan mutum ya bace to dan haka dole ne malamai dole su yi encouraging su ainihin karfafa matasa ka tashi ka nemi sana'a kada ka yadda zuciyarka ta mutu don ba daidai bane za ka zo ka ta hada mutane da Allah kuma al'amari ya zanto ba gaskiya bane to irin wannan mutum wanda ya dauki nauyin al'amari ya zo ya kasa along the line yana tafe jarabawa ta same shi, annabi sallam ya halatta ya tashi ya nemi mutane su taimaka masa, amma shi ma da ya samu wannan taimako to shikenan yanzu bara ta haramta a kansa, mutum na ɗaya kenan. Nabiyu wa rajulun asabathu ja'iha ijta'at malu ko ijta'at malahu fa'allat lahu almas'ala hatta yusiba qawaman min 'aysh aw qala sadadan min 'aysh. Da mutumin da fari ya fada ma amfanin gonansa, yayi noma misali, ko kuma dan kasuwa ne, sai wani abu ya fada ya wawushe dukiyarsa gaba daya, to aka ce ya halatta ya nemi taimako a bashi, idan akwai a cikin kudin zakka a bashi, idan babu ba laifi bane ce jama'a don Allah ku taimaka mani, ga abin da ya same ni, ga abin da ya same ni, amma da ya sami wannan iya adadin bukatar sa din, to yanzu tambaya kuma ta haramta ya ci gaba da yin tambaya. Mutum na biyu kenan cikin mutane uku. Wa rajulun, mutum na uku shine asabathu faqa, wanda talauci tsanani rashi ya same shi, hatta yaquma thalathatu min dhawil hajja, har sai an samu mutum guda uku daga cikin ma'abuta hankali su tsayu, min qaumihi, daga cikin mutanansa, fa yaqulun, sai su ce laqad asabat fulanan faqa fa'allat lahu almas'ala, su ce lallai talauci ya sami wane, wane yana cikin wani irin yanayi na rashi, ya kamata mu ga yadda za a yi a taimaka ma wane. To wannan annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan tambaya ta halatta ya tambayi al'umma, hatta yusiba qawaman min 'aysh aw qala sadadan min 'aysh, har sai ya samu abin da zai tsayu na rayuwa. Fa ma siwa hunna, abinda ba guda ukun nan ba, ba na farkon ba, bai zame na biyu ba, bai zamo na ƙarshen nan ba, to annabi ya ce alaihi salatu wassalam, wato fa suhtun ya'kuluha sahibuha suhta, wannan haramun ne, wuta ce ma'abucin baran yake ci a cikin cikinsa. To in ya zama na haka, ayi a ce bara ta halatta a dinga yinta. Hadisi na gaba wanda Imam Ahmad ya rawaito daga Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma, yana cewa yadu Allahu bi sahibi ad-dayn yawm al-qiyama, Allah zai kira ma'abucin bashi ran al-qiyama, domin bashi ba abu bane mai kyau, don mutumin da ya dauki bashin mutane bai biya ba. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi hadisi mai girma akan sa, domin an zo wata rana da wata gawa ana binta bashi, kafin ita an zo da wata, annabi sai tambaya shin ala sahibikum dai, akwai bashi akan sahibinku? Suka ce a'a, baya bi ba abin sa. Annabi alaihi salatu wasalam sai ya gabata yi masa sallah. Washe gari aka zo da wata gawa, yace an ala sahibikum dain, shin ma abucin nan naku ko akwai bashi a kansa? Aka ce ya rasulullah, shine yake bi amma ba abin sa. Annabi alaihi salatu wasalam sai ya gabata ya biya masa bashi, abin nan yayi masa sallah. Mutum na uku shagargarin washe gari, sai aka zo da shi, annabi sallallahu alaihi wasalam, to yaya ma abucin ku yake da bashi? Sai aka ce a'a, shi yanzu shi ake bi dinari biyu, amma shi bai bin ko kwandala. Annabi alaihi salatu wasalam sai ce sallu ala sahibikum, yanzu ni kan naja ku nemi wani ya gabata ya yi ma abucin ku sallah. Ku duba girman abun ba, ku nemi wani ya yi wa ma abucin ku sallah. Sai Abu Qatada radiyallahu an ya taso ya ce ya rasulullah, ni alayya dainuhu, ni na dauki gabaran bashin sa, kai masa sallah. Kuna fahimta? Bayan annasa ya gabata ya masa sallah, bai gushe ba, yana tambayan sa ma balu dinarai, wai dinarin nan guda biyu meye labarin su? Kwana ta daya, kwana na biyu, sake tambayan sa ma balu dinarai, yaya maganan dinarin nan guda biyu? Rana ta uku, sai rana ta uku ya ce eh, yau ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni na sauke wannan dinarora guda biyu. Annabi ce to yanzu ne ya samu ya tsahirta, don jikin shi yayi laushi saboda azaba. To ashe ko kun ga bashi ba karama ba bane fa? Wai har wani ansa ya bugi kirji ya ce wai shi yana azumin litinin da alhamis, wai ya ajiye ne a yi kakara, duk wanda fulotin shi ya fada a hannunsa ko ko a'a dukiyar ta shiga, zai bugi kirji ya dauki mutane su dauki Qur'ani su ce mun rantse da Allah da za mu koma mu karanta mashi ayyukanmu, wannan gona ta wane ne? A yi kashe mu raba tsakanin shi da su, ya ba su commission, sannan ya sallama alƙali. wannan mutum ya san girman Allah to mutumin da ya anshi bashi wanda yake bai so ya biya kenan amma mutumin da ya anshi bashi yana ta so ya biya Allah subhanahu wa ta'ala bai huwa ce masa hanyar da zai biya ba to annabi alaihi salam ya ce za a kira irin wannan mutum al-qiyama idan aka kira shi ran al-qiyama baina yadai wato hatta yuqafa baina yadai za a tsaida shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqul sai Allah ya tambaye sa subhanahu wa ta'ala ya ibn adam fima akhadta hadha ad-dain ya kai dan adam a cikin me ka anshi wannan bashi shin baka san an san bashi ba abu bane mai khatari ba yana da girma me ya kai ka kaje ka ci bashin mutane ya kai dan adam wa fima dayyata huquqan nas sannan a cikin me kaje ka sarwantar da ainihin haƙin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ta fa yaqulu ya rab sai shi wanda ake bi bashi din a nan duniya ya ta kokarin ya biya Allah subhanahu wa ta'ala bai bashi iko ba sai ce ya Allah innaka ta'lamu anni akhadtuhu falam akul wa lam ashrab wa lam udayya Allah ka sani na anshi bashin nan da na ansa ban ci wani abu daga cikin sa ba ban sha ba ba da gangan na salwantar da shi ba ya Allah kana sane da girman ka da buwayarka na anshi bashin nan ko dai wuta ta zo misali ko kuma a'a wani abu yazo ya tafi da wannan dukiya misali ambaliya ko ko barayi suka tare ne suka ansa ya Allah ka san wannan magana walakin ata ala yadi imma harqun wa imma sarq wa imma wadi'a Allah ka sani ko dai gobara ce ta cinye wannan bashi ko kuma a'a sace kudin akai ko ko a'a kudin salwanta suka yi ni ma na ajiye na rasa inda na ajiye fa yaqulu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya ana ahqqu man qada anka al-yawm ni ne na fi cancanta dan biya maka wannan bashi a yau fa yad'u Allah bi shay sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ya ce a kawo wani abu fa yadahu fi kiffati mizani sai a daura wannan abu a ma'aunin shi wannan bawa fa tarja'u hasanatuhu ala sayyiati sai kyawawan ayyukansa su yi rinjayi munanan ayyukansa fa yadkhala aljanna bi fadlillahi wa rahmatihi sai a shigar da shi aljanna da falalan Allah da rahmarsa to amma an ba haka ba waye gaya maka zaka samu irin wannan sannan kuma akwai wani kuskure da muke yi gaba daya duk kwandala wacce ka san an biyo ka ko kuma kai ka bi yi kokari matukar iyawanka ka rubuta ka ajiye saboda mutuwan nan kana dauke da ita ba shawara da kai za a yi ba kana iya fita shikenan sai dai a dawo da kai don haka sai ka rubuta ka ce ga takaddunka na bashi wanda ake bin ka ga kuma wanda kake bi idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka rasuwa to insha Allah ka huta shaida magada ba sai an dinga zuwa ana shira ana cewa jama'a assalamu alaikum da Allah wane wane mai rumfa ta wuri kaza dan tsirna misali dan fari ko wankan tarwada jiya Allah yayi masa rasuwa da daddare dan Allah jama'a duk wanda ya san yana bin shi bashi yazo in kuma shi yake bi dan Allah yazo kaga wannan abu yayi tsau daga ka rubuta ya zanto documented a ajiye a rubuce dama iyalanka misali ƴaƴanka sun san wannan da an tashi ga takardar da za a zo a nema menene baba ya bari na wasiya menene ake bin sa bashi za a zartar da wasiya a biya bashi abin da ya rage shine za a yi gado amma in ba haka ba akwai khatari ana bani labari akwai yaron da uban shi ya rasa yawa musu miliyan 50 amma ana bin baban wato 1500 mai bin bashi yazo yace ka bi shi mana ka an samu ina ruwan sannan akwai matsalar da aka zo min da ita ma mutane ne ake abin nan baban su ana bin shi bashi mai yawa kudin da ya bari ba ma zai sauke bashin ba misali kamar a ce ya bar miliyan 30 amma shi ana bin shi miliyan 70 kaga in ma an bada 30 akwai cikon nawa 40 kenan haka ne ko sai magara suka ce a mu wannan tsakanin baba ne da ku amma abinda muke so first and foremost abu na farko da za a yi wannan 30 a kakkasa mana kowa ya ji alaƙa a aljihunsa sannan maganar 70 daga baya ma sai da za a yi an taimaki baba
toshisa har kullum kai kokari kai fafutukan lahira da kanka, domin ba ka da garanti ba lallai ba ne 'ya'yan da ka bari su samu lokaci su mace Allah ya ji kanka, ba lallai ba ne. Amma ka yi fafutuka kai idan ka gina lahirarka da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, to masha Allah in ka samu daɗin alkhairi daga cikin 'ya'yanka, wani ya samu lokaci ya ziyarce ka, ya yi maka addu'a, ya yi aikin alkhairi da yawunka, to wannan kuma daɗin wani alkhairi ne. Amma ka tsaya wai kai kana tunanin wai ka haihu, misali ka haihu ka shantale yaran kowa tunanin shi daban, to sai ka sha mamaki a lahira. Wannan shine abin da yake faruwa. Bare kuma mace misali ka ce ai wannan wai matata ce, to ai gidan da ka bari da gadan da ka bari da ɗakin da ka bari anan ne za a ga yato wani, in abai tashi ce kai Allah sarki tsohon mijina dan ka zama outdated, zamanin ka ya riga ya shuɗe, yanzu wani ake ba kai ba, kuma duniya ba abin da za ta sauya, abin da aka ce aka yi ajiya shi za a yi a yau. Shi yasa har kullum masu iya magana suke cewa duk mutumin da yake so ya ga yadda duniya za ta kasance a bayansa, to ya kalli yadda ta zamo a bayan wani. Malamai kuna fahimta? To mutum na gaba na ƙarshe shine wa fi sabilillah, koko na dab da ƙarshe wa fi sabilillah, wato mutumin da ya shiga cikin jihadi ya zo a cikin sunan ibn maja da abi daud rahmatullahi alayhima, hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace la tahillu sadaqa li ghaniyin illa li khamsa, sadaqa ba ta kyautu ba, wato zakka ba a baiwa mai kudi zakka, ba ta halatta a bashi ba, amma ɗayan mutane guda biyar ana iya ba su zakka, daga cikin su al-amilu alaiha, mutumin da ya yi aiki ya yi kara kaina wurin tara zakkan, misali shi ma za a bashi ita. Misali kamar EFCC, wane ne shugaban EFCC a yau? Ibrahim Magu, Ibrahim Yusuf Magu. To ba laifi ba ne gwamnati ta ce masa irin wannan mu'amala da kake da sununun kaya, misali wani wurin za ka samu pound sterling, wani wurin euro, wani wurin dollar, wanda ita ce makaramar kuɗi a cikin big note ɗin ma na turawan yamma. To sai gwamnati ta masa ainihin banda salarinsa, sai a ce to duk sanda aka samu kuɗi ko nawa ne, kai kanka a matsayin jagora an ajiye maka 5% ko kuma 10% ko kuma 1%. Kuna fahimta? Hikimar haka zai kauda idanunsa daga dukkanin abin da za a iya samu, zai ɗauka gaba ɗaya, ɗauka ya miƙa ma gwamnati. Domin kusan kaman revenue ne yake tara ma ƙasa, to shine kaman a babin zakka a yau. Domin ba zai yiwu ka ba mutum ajiyan kuɗi ba, shi yana cikin talauci ba, in an ɗaga shi ba za a taya ba bare a siya, sannan ka ce waye ta tara kuɗin kuma shi kenan ta mu'amala kawai, nawa aka samu yau mun samu biliyan 10, nawa aka samu yau an samu biliyan 30, amma fa shi kullum hamma yake, in ya ƙoƙe ya je mai ya goge. Kaga ba masu jiwa a cikin wannan. Don haka mai aiki wurin tara kuɗi ana bashi, aw rajulun ishtaraha bi mali, koko a'a mutumin da ya sai zakkan da kuɗinsa, misali yana da dukiya sai aka zo aka fitar da zakka, koko a'a aka kawo kayan zakka na musulmai, yace to ni ina son wani cikin wannan abin zakkan, misali dabbobi ne, menene hatsi ne, ya siya, to wannan ya ci halal ɗinsa ya ci malal, koda yana da dukiya. Mutum na gaba aw gharim, koko mutumin da bashi ya masa yawa kamar yadda muka yi bayani, aw ghazin fi sabilillah, koko mutumin da ya fita cikin jihadi ko da mawadaci ne za a bashi daga cikin kuɗin zakka. Mutum na biyar aw rajulun tusaddiqa alayhi minha, koko wani mutum ne talaka aka ɗauki kuɗin zakka aka bashi, fa ahda li ghani, sai shi karan kansa ya ɗauki wannan zakkan ya ce ma wani mai kuɗi ga kuɗi na baka kyauta, to wannan babu laifi, shi ne kuɗin ya halatta ya yi mu'amala da wannan zakka ya ci ta a wannan lokaci. Malamai kuna fahimta? To ayat tana da girma, domin ba mamaki ita ma yau akan ta za mu tsaya, domin ƙarƙashinta akwai masail da dama. Matsala ta farko a ƙarƙashin wannan aya, wato abin nan, menene bambanci tsakanin miskini da kuma fakiri? malamai suna da ra'ayoyi guda uku. Wasu suka ce da miskini da fakiri dukkan su abu ne guda, kamar da makarantu a baya. Wasu suka ce a'a, fakiri daban, miskini daban. Wasu suka ce fakiri yafi miskini tsanani, wasu suka ce a'a, miskini yafi fakiri tsanani. Kaga mun samu ra'ayi guda uku. To amfanin sabani tana bayyana akan mutumin da ya haɗe da wanda ya rabe. Wanda ya ce abu guda ɗaya ne, idan ya bar wasiyya ya ce idan ya rasu misali a ɗauki ɗayan kaso uku a cikin kuɗinsa a raba ma mutane guda uku. To kaga wanda ya ce miskini da fakiri abu ɗaya ne, su za su ɗauki kaso guda ɗaya kenan, sai su je su yi tarayya cikin rabawa, sannan kaso guda biyun sai a baiwa mutanen da ya ambata. Amma mutumin da ya ce fakiri daban, miskini daban, ya bar wasiyya kuma ya ce a cikin kuɗinsa in ya rasu a ɗauki ɗayan kaso uku a baiwa ainihin mutane guda uku, to kaga miskini zai zama daban, zai samu kasonsa daban, ɗayan kaso uku. Sannan shi ma fakiri zai samu nasa kason daban, sannan kuma wancan mutum na uku shi ma zai samu nasa kason a cikin wannan dukiya, saboda wanda ya ce ainihin miskini da fakiri abubuwa ne mabambanta. Matsala ta biyu, shin wai zakkan nan misali idan aka fidda ita, idan za a ba fakiri ko miskini misali, shin akwai iyaka ne da za a bada koko babu iyaka? Malamai sun saba misali, kamar jiya mun ce nisabin zakka miliyan 1,149, ko muka ce idan aka fasa ta gida 40 zai ba mu 28,000 ko da 725. Ana jin haka aka buga mana. To yanzu anan sabanin da malamai suka yi, shin a cikin 28,000 din nan da yan kai, mutumin da ake so a baiwa wannan zakkan, shin an iyakance abinda za a basa koko ba iyaka? Malamai suka saba, wasu suka ce a'a, dukka 28,000 din za a dauka ba mutum daya. Wasu suka ce a'a, ba iyakance ba, ana iya daddatsawa a ba wannan sannan a ba wannan, babu laifi cikin 28,000 din kowa a fitincin mai ya samu. Kuna fahimta? To amma zance mafi inganci shine ana iya raba zakka, amma kuma rabawan wato kada a kwashe ta ya zanto wanda zaka ba din ba zai shaida komai ba. A'a, ana so a yi mai wani irin duka mai nauyi wanda yake idan ka dake shi da kulli misali, idan yana tsaye ne sai ya zauna, in yana zaune ne kuma sai ya murgina. Ana fahimta? Ba irin zakkan da nace ana zawa ba. An san sako 2,200 a envelope, an ɗauki suna, ina malam Kamis, ina malam Sa'id, ina malam Muhammad, amma ce ga taka, kai ma ga taka a bainar jama'a, sai ka duba ka ga 2,200 abincin ma da zaka ci tukunna babu, bashin da ake bin kama ya isa, sannan ka ga 2,200. A'a, ana so wani abu ne wanda yake za a shaida, za a gani. Kuna fahimta? Matsala ta ƙarƙashin wannan aya, shin ya halatta a kira santar da zakan, a ɗauke ta misali kai nan mazaunin Kaduna ne, sai ya zama na cewa kana da wasu 'yan dangi misali kila a Bauchi, shin ya halatta in ka fidda zakkanka a nan Kaduna ka ɗauke ta ka kai Bauchi ka raba, koko a'a dole sai a nan za a raba? Malamai suka sake samun sabani. Suhlon da Ibn al-Qasim ɗaliban Imamu Malik rahmatullahi alaihi suka ce a'a, ba za a ɗauki wannan zakka daga Kaduna zuwa Bauchi ba. Imamu Malik rahimahullahi ce a'a, tun qal, za a iya ainihin ciratanta a kaita wani wuri. Ra'ayi na uku aka ce a'a, idan waɗanda suke nan aka gama da su, to babu laifi, abinda ya rage ana iya kaiwa waɗancan mutane na nesa. To amma tambayan shine, su waɗanda suke kewaye da kan, in ka fara ba su zakan za ta ragu? Ana fahimta? In dai ba irin zakan mai kamfanin siminti da shinkafa da abin nan ba misali, ita ce kila za ce an kowa ya shaida na yankin har za a iya ɗaukanta a kai wani wuri. Amma ɗayan zakka irin dai irin wannan da ake fitarwa misali, har za a iya wadatar da na yankin nan misali, ko sannan a ɗauke ta zuwa wani wuri? Kuna fahimta? To ra'ayin da ya fi inganci anan, babu laifi, ana iya ɗaukan zakka a kai ta wani wuri, ba laifi ba ne. Amma kuma annabi alaihi salatu wassalam ya kwadaitar da mu a cikin wani hadisi da ya tabbata cikin sahih, yace ibda bi man ta'u, ka fara da na kusa. Su ma su shaida wani abu, tunda sun san kana da dukiyar nan, kana da hali, hikimar kuma ba su din nan. Idan wani abu ya zo ya same ka na ban tsoro misali, koko na Allah ya kiyaye, waɗannan mutane su za su fara kawo maka ɗauki, su kawo maka gudunmawa. Amma in ya zamana ba wani rafo, ba wani kulli na alkhairi tsakaninka da su, sun san kana da kuɗin nan, ka fi ƙarfin abin nan, sai ka ɗauka ka kai ƙauye, su ko nan sallama ma kila ta yi maka wahala, to kullum sai ka ga suna maka fatan sharri ma ya same ka. Shi yasa ake son mawadaci in an anshi duki a wurinsa a maida mata talaka, na kusa din shi ma ya shaida ya ga abin da ya dace. Sai kima, malamai suka saka sabawa a matsala ta gaba, shin ya halatta a anshi kima a cikin zakka koko bai halatta ba? Abu Hanifa rahimahullah yace ya halatta a anshi kima, sannan Imam Malik yace a'a bai halatta a anshi kima ba. Menene ake nufi da ma'anan kima? Misali, kai ne zakka, lokacin zakkanka yayi, to amma kudin nan kila ka ba da rancensu ba abinda zaka bayar a yanzu, amma kana da kadara wacce ta yi daidai da wannan zakka, shin kana iya ba da wannan kadara misali a madadin wannan kudi naka na zakka? Shikenan ya zanto ka bayar koko a'a. Abu Hanifa yake yana iya yin wannan, amma Imam Malik ce a'a ba za a yi ba. Wannan kuma shine ra'ayi mai rinjaye, kudin ne zaka dauka ka bayar, saboda abinda zaka bashi na kaddara ba lallai bane ya zanto shine bukatar sa ba, ba mamaki kuma ka hada shi da aikin da ba yadda zai da shi. Amma kudin duk yadda za a yi dai kudi, kowa ya san yadda zai da kudi idan ya samu. Malamai kuna fahimta? Sai matsala ta gaba, shin wato mai kudin shine abin lura koko a'a dukiyar ta sace abin lura? Bi ma'ana, kaman kai ne ka fitar da zakka, to zakkan nan da ka fitar misali ita ce za a dauka kai zaka bada zakkan, koko a'a kudin ake lura misali a inda zakkan take nan ne lalle za a fitar da zakka? Sai wasu kace eh, misali in anan kace a Kaduna lalle anan ne za a fitar da zakka. Wasu kace a'a, a duk in ma a America kake misali, in dai kana da access, kana da daman da zaka fidda zakkan a can, to kana iya fitarwa ka baiwa duk wanda zaka ba, saboda kai ne mai kudin, kudin suna bin ka ne, ba kai ke bin kudin ba. Kun gane malamai? Wannan kuma wato ita ce ainihin magana ingantacciya. Misali, idan kana nan kai dan Najeriya ne, sai tafiya ta kama ka, misali ka tafi Saudiya ko ka tafi Misra ko ka tafi Lubnan, ya zanto zakka ta wajaba a kanka, lokacin da kake bada zakka yayi amma kana waje. Amma kuma a inda kake din kana da daman da zaka iya bada zakkan a can, to malamai suka ce ka bayar ba lalle bane sai ka dawo nan, saboda kai ne aka yi magana da kai ka bada zakkan, ba kudin bane aka ce su bada kansu ba. Kun fahimta malamai? Ba sai lalle kai jinkiri kace zaka dawo ba. Har wa yau karkashin wannan akwai wata matsala ta gaba, menene hukuncin mutumin da ya dauki zakka sai je ya baiwa wani mutum wanda yake misali kila bai fada cikin waɗannan guda takwas din ba? Imam Malik rahmatullahi alai yayi taraddudi a cikin wannan matsala. Wani karon yace zakka bata yi ba, wani karon yace a zakka ta yi, amma zance mafi inganci wato shine zakka ta yi. Misali, bi ma'ana, mutum ya fitar da zakka sai ya je ya baiwa karuwa ko kuma ya baiwa barawo, kaga a dai cikin wadanda aka ambata anan. Sai Imam Malik a wani kauli yace a zakka bata yi ba, sai ya saki a wani kauli yace ta yi, amma zance mafi inganci shine zakka ta yi. Domin irin wannan ya taba faruwa da wani, kamar yadda zai a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima, ya fitar da zakka sai ya fada hannun barawo, ya sake fitar da zakka ya fada hannun ainihin abin nan mazinaciya, ya zo abin duniya ya dame shi, sai aka zo masa a cikin mafarki aka ce kada ka damu, ai wannan kudi da ka ba barawo sakamakon wannan zakka da ka bashi Allah ya sa ya daina sata ya shiryu, yanzu ka samu lada. Sannan wannan mazinaciya sakamakon wannan kudi da ka bata yanzu ta daina zina, Allah ya shirye ta ta hanyanka, don haka karka damu ka samu lada. Ashe kenan kaga, in ka ba wanda kake tunanin ba shi ya kamata ba, to ba laifi bane, niyya dai ita ce ainihin abin da ake lura da ita. To kuma ina tunanin anan ne zamu dasa aya, kuma har wa yau bamu gama da waɗannan matsaloli ba, domin suna da muhimmanci kwarai. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa gobe, in Allah ya yarda zamu kammala waɗannan matsaloli, sannan mu ci gaba da aya ta 61 in Allah ya so ya yarda. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. akwai tambayoyi da suka zo kamar haka. wannan ai mun ansa ta, aka daure ta, wannan ma mun ansa ta. ba mu nan wurin ka ne ba, eh sai ba kun ware ba, wanda suka samu sai an zaka insha Allah. to muna da tambayoyi da yawa kamar haka. wanda ya ce malam assalamu alaikum, Allah ya kare ka daga sharrin masu sharri, amin. don Allah malam kai kira ga irin mutanen nan da idan za su aikata sabo, idan wani ya nuna musu da abinda za su aikata faɗin nan haramun ne, sai ka ji suna cewa no, ai so ɗaya ne kawai. kun fahimci magana? wato mutum ne zai aikata sabo, sai ka nuna mai cewa wannan al'amari fa ba daidai ba ne, sai ce a'a dan na yau kawai, to wannan ba daidai ba ne. ana bani labarin wata yarinya da ta zo ana wato ainihin abin nan biki a wani wuri, sai ta zo aka ce wance har da ke masa aure shi, sace eh ai na yau ne kawai zamu yi. to Allah cikin ikonsa subhanahu wa ta'ala, an gama bikin, an gama duk abin da zai, Allah ya anshi rayuwarta. to shine abin da ake ji maka tsoro. kuma akwai aya gaba kadan zamu karanta, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. mutumin da za a yi ma wa'azi ya zo ya nuna cewa ba haka abu yake ba, abin nan ga yadda ko ce sannu Sheikh Abubakar Gumi misali, kamar da zaka ji, ko sannu Sheikh Fahim Usman Bauchi misali, to wannan yana iya kai mutum zuwa ga fadawa cikin barin musulunci bai sani. kuna fahimta? na'am. to akwai neman taimako kamar da aka saba, sai a taimaka don girman Allah, don haka ba daidai bane. mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum, Allah ya karo wa malam lafiya da tsawancin kwana, amin. malam muna da matsanaiciyar bukata ga Allah, muna barar addu'a wajenka da sauran al'umma, Allah ya saka da alkhairi. to malam bukatar ka Allah subhanahu wata'ala ya santa, in ta damuwa ce Allah ya yi maku, idan kuma na nema ne Allah ya baku abinda kuke nema da gaugawa. dukkaninmu da bukatunmu Allah ya biya ma kowa bukatunsa na alkhairi. mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya, shin wai akwai ayar da aka saukar ma annabi sallam amma ba a rubuta ba a Qur'an, ba wai an shafe hukuncinta ba? to wannan matsala kana magana da yan shi'a kenan, su ne suke faɗin irin wannan. wai shin akwai ayar da aka saukar amma ba a rubuta ta ba? to me ana ta a rubuta? an saukar da ita ba a shafe ba kuma ba a rubuta ta ba? ba wanda zai faɗi irin wannan magana sai dan shi'a. don haka babu ita. abinda Qur'an ya ce manan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. akwai ayoyin da aka saukar aka share, akwai waɗanda kuma wato suna nan amma hukuncin su an kankare sa, amma a ce wai an saukar da ainihin aya wai kuma ba a rubuta ta ba, ni ban taba jin wannan magana ba, in ba wani yan shi'a ba. mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum, malam Allah ya kara maka imani, amin. malam don Allah, meye hukuncin yan shi'a ba a ganin wata suke daukar azumi, kuma meye hukuncin wanda baya sallah akan lokaci? to duk mutumin da bai sallah akan lokaci wannan mai sabon Allah ne, sai ta istighfari kuma ya dinga kokarin sallah akan lokaci. sannan duk mutumin da ya ainihin bai daukan azumin sa tare da al'umman musulmi, wannan bai cikin al'umman musulmi, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى دم متمن da ya fita daga sahun musulmai Allah yace za mu jibinta masa abin da ya zaba makansa sannan mu shigar da shi wuta tar da wannan mummunan makoma za mu dasa aya anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wani bawan Allah ya kawo sadakan 500 yana barin addu'a Allah ya biya mana bukatun mu da shi abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka yanta wayan mu Allah ka ba mu lafiya da juriya wurin tsayuwa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa kuma Allah ka huwace mana ya Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu magiyaya da manoma Allah ke musu albarka cikin kasuwancin su shugaban kasar nan namu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi ka fadansa Allah ka taimake shi ya kammala mulkin nan lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك